Jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa a dangalin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce zan gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya duba halin tagayyara da tsofaffin gandurobobi ke ciki ne bayan sun yi ritaya daga aiki. Kundin tsarin mulkin Najeriya ya ayyana shekaru 35 ne ma'aikacin gwamnati zai yi kafin ya yi ritaya. Kundin tsarin mulkin ya kuma ƙayyade shekaru 60 a matsayin shekarun da ya kamata ma'aikaci ya huta da aikin gwamnati, in banda malaman manyan cibiyoyin ilimi da wasu ayyuka na musamman. A ƙa'ida, da zarar ma'aikaci ya kammala adadin shekarun aikinsa na gwamnati, yayin da ƙarfinsa ya ƙare, ga tsufa, ga cuta, ga iyali na buƙatar abinci, kuɗin makarantar yara da buƙatun iyali da na 'yan uwa, kamata yayi ya samu haƙƙinsa don rage masa raɗaɗin rayuwa. Wasu tsofaffin jami'an gidan yari da suka yi ritaya sun koka kan tsarin biyan su fansho, wanda suka ce an tauye musu haƙƙinsu, kuma sun rasa wanda zai saurari kukansu ya share musu hawaye. Shugaban ƙungiyar tsofaffin jami'an gidan yari reshen jihar Plateau, Anthony Ibrahim Ayiwolo, ya ce tsarin adashen gata na contributory pension system da ke biyan su fansho baya musu adalci, don haka suke buƙatar a fitar da su zuwa wani tsari da ke kula da sauran jami'an tsaro kamar sojoji da 'yan sandan farin kaya.
Muyi ake na shekara 35 a gwamnati, sannan gwamnati sun salame mu a gaskiya, abinda suke bamu baya biya mana bukata. Wani abun da suna ce da shi wai contributory pension system, an samu a ciki, mu yi kuka gwamnati su tire mu daga wannan contributory system, pension system din. Gaskiya akwai wanda suna karɓar 20,000,
wato 20,000 din nan kusan za a ce wanda ya yi ritaya ƙaramin ma'aikaci kenan.
Dukkan mu a cikin mu ba wanda bai kai matsayin na level 8 ba, musamman kamar su manya din, kudin su ma bai kai 70,000 ba, kamar su controller da su abena din, kudin su bai kai 70,000 ba
a karshen wata. Amma kun bincika kun gane me yake tafiya, me yake faruwa? Kusan za a ce ana ƙara albashi ma sauran ma'aikata, musamman a wannan lokaci, me yasa kudin baya ƙaruwa? Kun bincika kun gani?
Mu bincika har su wanda suna rike da kudin mu, wato National Pension Commission, akwai watan da ta duba ta rubuta ma finance minister cewa wadannan mutane fa an bar su a baya ga wahalan da suke sha. Har yanzu ta rubuta ta kai musu a ga paper din ma a hannuna yanzu haka, amma ba su yi komai ba har yanzu. Ran Monday da ya wuce nan naje na doka gawa mu member na wanda ya dire ya faida kasa ya mutu.
Me ya bambancin wayannan tsarin, kuma me yasa kuke so a fitar da ku?
Wannan tsari abinda ana ce CPC da kuma PITAT, so wanda mubar ake tare muyi ake shekara 35 daidai da su, wanda kuma suna ana matsayi da akwai wanda suna karɓar 100,000, mu kuma yanda na faɗa karimi din 20,000. So dalilin da muna kuka cewa gwamnati ya yi kamata su cire mu a wannan tsari na contributory system pension.
Farfesa Auta Dankat Mandok ya ce tunda suka yi ritaya ma ba su samu kuɗaɗen kwashe kaya ba, balle tsarin kiwon lafiyarsu.
Tashi daga kuɗin da za mu tattara kayan mu je gida.
Idan kun yi ritaya?
Ba bamu ba. Ba wani wanda ya taɓa samuwa.
Amma dama tsarin kenan, idan ka yi ritaya an za ka kwashe kayanka daga gidan hukuma sai a biya ka, ko kuma a kwashe maka kaya?
Sosai ma. Yana nan tsarin gwamnati din, yana constitution ma. Kin ga kuɗin medical allowance shine akwai wadansu abubuwan da ake bayar ma masu aikin asibiti domin aikin su din akwai damuwa da yawa, to gaskiya ba same shi ba. Akwai health insurance scheme, kyau na abu shine in ka sufa ma a dinga baka magunguna din a kyauta, ko ma shigan mota ma ya zama a kyauta, ko ma tafiya ina ma a layi ba kai ba za ka yi layi ba. Amma namun nan yanzu haka nan nima ba na samun wani magani a kyauta, kuma rishin lafiya yana karuwa lokacin da ka tsufa ne. Then biye da wannan kuma akwai promotion arrears wanda mutane da yawa an ba su karin girma amma ko kobo ba ba su ba. Ni na retire as a deputy controller amma ni ban samu wannan arrears ba.
Kun bincika me yasa wai har ake samun wayannan tsaiko a wayannan biyan wayannan kudaden daga hukumar kun ce ko kuma daga gwamnatin tarayya ne?
To ni ina gani zai hada guda biyu din. In namu mutanen suna son a biya mu za su biyo mana ai. Su gwamnatin kuma su da aka yi magana sai su wurin aikin mu din correctional center sun ce ai ba su ne masu biya ba. Wai office na accountant general, wai waye da waye, wai masu kudi ne. To kin ga dai inda su ma din za su fado cikin wannan damuwa domin za su retire su same mu. Yawwa, to mun taba gaya musu mun ce fa su yi takan sassan don by the time suka retire suka same mu za su fado at the same damuwan da mu muke ciki.
Wani hali kuke ciki ganin cewa ga tsufa kuma ga bukatu na karuwa ga yara waɗansu ma sun gama makarantar ba su samu ayyukan yi ba, wani hali kuke ciki?
Daga ganin mu ma zaki ga mun riga mun kwararrabe duk fuskar ma ya yanku ne da yanda muke ba haka muke ba. Wani ma ya shafa mai ma baya kama jikin shi yanda ni na gani kenan. Wani kuma zaka ga takalmin shi din ma kaman facin ya kama takalmi. To abun bai dadi ba gaskiya, amma dai har yanzu fa akwai wani kudin da muka bayar wai za a yi bank namu na prison. Har a yau sun ce za su bamu dividend din ba mu ga koko ba. Da aka yi tambaya sai aka ce wannan departmental issue ne. To departmental din mu muna duba ko su correctional center za su yi wani magana. To kuma tunda yake yana wurin su ne, amma har a yau da muke magana ba mu samu komai ba. Kuma national housing, wannan national housing din kudi muna tarawa ne fa daga albashin mu.
Sai a cire maka kudi akan cewa na gida kenan.
Yawwa, to amma har a yau ba su bada kudin ba.
Dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara da tana cikin bauta.
Malama Ajime Jummai Chongom tace an dake su ne amma an hana su kuka.
An yi mana duka an hana mu kuka domin abinda aka raba guda biyu din nan akwai Pitad akwai kuma CPS. Pitad in sun retire za baka basic salary naka wanda dukkan mu da muka retire din nan da babu wanda yana karba kasa da 50,000 a basic salary. Amma a yau an waye gari daga mai 20,000 sai 30,000. Manyan mu ma a matsayin controllers na prisons ma kudin su bai kai 100,000 ba. An kuma da aka retire din mu ba mu da yanci mu je asibiti. An cire mu ma a National Health Insurance ba mu da yanci mu je nan sai mun biya. Amma da an bar mu a under wannan health insurance din, in an charge ka 200,000 ma zaka biya 20,000 ne. In an charge ka 10,000 ka gan zaka ba da 1,000 kawai. Amma yanzu babu. Shi yasa ka mutuwa yanwane na suna ta mutuwa. Last week mun yi biso daya. Wancan watan ma da ya mata da su mun bi ne, amma gashi nan dai rashin lafiya bai bar mu ba.
Kina uwa, kina mace, yaya ya shafi rayuwar iyalinki?
Sosai. Ai karfin gidajen ma an bar mu a mata ne yanzu muna fama. Gwamnati su ji kukan mu, su taimaka mana a fitar da mu a wannan CPS din, a komar da mu pension mu na da. Ai dukkan mu yi aiki 35 years, ya za nuna bambanci? Wasu suna can mu kuma an bar mu annan muna karba kasa da 20,000. Mai 20,000 zai mana a yanzu? Masara nawa ne a kasuwa? Babu kayan miya, babu magi ma paketi 1,006 na zaka siya paket na ya kai ka wata. Muna fama a ji kukan mu a fitar da mu a wannan scheme din. Muna kira da babban murya ga shugaba na kurkuku domin ya introduce sabon abu. Domin idan mutum ya yi aiki yana kaban shekaru 32 kafin retirement, a introduce wani skill acquisition wanda za a train sana'a wanda za a koyar ma wanda su yi kusan retiring ko da na watanni 4 ne ko zuwa 6, don in suka retire ba za su yi wahala kaman da muke ciki ba.
Alhaji Kabiru Ali da ke sashen sanin halayyar 'yan adam a jami'ar Jos yace rashin baiwa ma'aikata haƙƙinsu
na karya kuzarin aiki.
Duk wani abu yana faruwa daga very bad administration na government. Ya kamata ya zama gwamnati tana ba da yadda yake kowa ya samu hakinsa dai ma'aikaci ma'aikaci ne kuma yayi aiki wa gwamnati ne har ya gama aiki sanadiya so ya kamata a ce pension su ana biyan sa pension din ne da yake biyan kowa wanda zan ci zan ya zuwa da iyali ya kamata a ce dukkan su ana ba su fiya equity a ba su kowa din su dai dai duk wani bambanci ma na wajen kudin wani sanari in ka shiga da diploma you have to be as a diploma in ka shiga aiki da degree kashi da degree ya kowa a bashi aikin sa sai maganan bambanci bambanci ba gaskiya bane certificate ne education iri ɗaya ne saboda haka bai kamata a ce wai soja ya daukan kuɗi daban police da dawa daban har a fanshi daban a salary daban shi kuma wannan ma an downgrade din sa gaba ɗaya ma shi wanda ke correctional center ba ma bai da ma bai da same what is 70,000 naira dai 70,000 naira dai maza wani rayuwa zai rishi in a government zuwa zo kawai ya mutu ne kawai ba san amfanin shi ba saboda haka wannan abun yana jawo mutane ba sa samu motivation in the sense of motivation a karfafa ka inda za ka yi aiki sosai ka yi proud yes ina gama aiki lafiya ma zan samu kula a gwamnati wannan shi ne abin da zake gwamnati duba da kyau ta dinga yi yanzu shi wannan gwamnati na tunu muda yake cewa zai gyara to muna expecting ya yi gyara in ma na baya ba sai ba shi ya gyara.
Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai diga aya sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da waɗanda suka sada ni da ku ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya
Allahu zai kai mu baki da